نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو شاديق وتر ربيع العول أولكم شابي shekara ta 1439 bayan hijiran manzon Allah tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi daga garin Makka zuwa Madina wannan kuma shine ya dace da yammaci na 30 ga watan 11 shekara ta 2017 shekara miladiya zamu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin Riyadus Salihin wallafar babban malami Abu Zakariya Yahya bin Sharaf An-Nawawi Allah ya ji kamalan dirama idan ba a manta ba a wancan sati muna cikin babun tsantsin najigo babul wara'i wa tarki shubuhat babun da yake bayani akan tsantsayi da kuma barin shubuhohi mun karanta mafiyawa daga cikin hadisan babun yau za mu tashi akan hadisi na bakwai ne a cikin babin hadisin na Aisha haka ne ko yawa malai ce an Aisha ta radiyallahu anha qalat kana li abi bakr as-siddiq radiyallahu anhu gulam yukhrizu lahu al-kharaja wannan hadisi an karbo shi daga uwar mu'minai nana Aisha yarda Allah ta karata a gare ta tace كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام ما يفنت سيدنا أبو بكر الصديق الصديق الأكبر ياكسن سينا دوانيار هو باوا يخرج له الخراج وان دا يكسن سينا فتوود سيدنا أبو بكر حراج انا فاتم فهمت الخراج أبن دا كيني في دا الخراج shine idan mutun yana da bawa yakan dora masa wani adadi na kuɗi yace na amince maka kullun ka fita ka je kai aiki daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza ka je ka kawo min kaza idan yaje aiki ya samu kaza din nan ya kawo sauran lokacin ranar lokacin nashi ne sai abin da ya ga dama da su ina fata an fahimta yanzu misali ubangida zai ce da bawan sa je kai aiki daga safe zuwa karfe 4 na yamma ka je ka kawo min 1000 kawai 1000 nake bukata ka kawo mu to sai bawa ya je ya fita ya aiki fa fitukar sa ka san idan mutun yana da himma da kwazo zai yi aiki a yini daga safe zuwa yamma ya samu abin da ya wuce 1000 haka ne ko to shi abin da ubangidansa yake bukata kawai wannan 1000 sauran fa idan ya ga dama lokacin in ya samu 1000 ya zo ya kawo ubangidansa to sauran lokacin yana da damar da zai je abubuwan sa na rayuwa ko ya je nemi ilimi ko ya je wani abin da zai amfanar da kansa a matsayin sa na bawa wannan ana yin sa kuma abu ne da yake ya halatta me dalili saboda da bawa da abin da ya mallaka dukkanin sa mallakin ubangidansa ne ai an fahimta idan da bawa zai je aiki duk abin da ya samu ubangidansa ya ce gaba ɗaya nawa ne ni zaka kawo to wajibi ne ya kawo masa saboda da kai da kaya din mallaka wuya ne kamar yadda Bahaushe yake cewa ina fatan fahimta to amma wannan kada mu riskar da shi da wani abu da yake faruwa yanzu misali wasu za su yi kiyasi su ce to ai tunda haka ne ya halatta mutum ya sai babur ya kira wani ya bashi ya ce kullun ka kawo min 1000 wannan bai halatta ba ina fata an gane bai halatta ba saboda me yiwuwa ne shi wanda ya fita ya je aiki da babur din nan ya je ya samu 1000 me yiwuwa ne kuma ya je ya samu abin da bai kai 1000 ba to idan bai samu abin da bai kai 1000 ba kai babu ruwanka dole ne sai ya samu inda zai samu ya cika maka ya kawo maka 1000 wannan kuma zalunci ko kuma waɗanda suke ɗaukan mutane suke so ne zai su je su yi aiki shi wanda aka kai shi zai je ya aiki da gumin jikinsa da karfinsa, amma sai a ce kullun idan ka aiki garin akawo naira 2000 ko naira 2000 kaza saboda ni ne maka visa ne kai ka gari kaza ko abin da ya kama da haka, wannan zalunci ne, haramun ne, bai halitta ba. Ina fata an fahimta. Amma kun ga wannan shi babbancin sa da wancan, saboda shi wancan bawa ne, mallaki mai gidansa ne, idan mai gidansa ya ce masa je kai aiki tun daga safa har yamma duk abin da ka samu ka kawo mun, bai zalunci ba, daidai yayi. Kun ga akwai babbanci. Amma shi wannan mutumin da ka bashi babar dinka ko kuma ka tura sai ya je aiki, bawanka ne? Ba bawanka bane. Yana da haƙƙin rayuwa akan kansa shi ma. Aiki yake samu, yake so ya samu abin da zai rufa kansa asiri. Saboda haka sai ga abin da ba za ka zalunce shi ba, sai ma zai zalunce ka ba. To kun ga wannan akwai bambanci, saboda wani zai iya kiyasin wannan da wancan, shi yasa dole a bambance su. To sayyidina Abubakar Siddiq yana da bawan da yake zuwa ya aiki, ya samo masa abin da zai samo masa ya ci, shi ne aka ambaci abin da haraji. Wa kana Abu Bakr ya'kulu min kharajihi, sayyidina Abubakar Siddiq ya kasance yana ci daga wannan harajin da bawan sai je samo masa a aikin da ya fita. Faja'a yawman bi shay'in, wata rana sai wannan bawa ya fita ya je aiki, ya zo wa sayyidina Abubakar Siddiq da wani abu. Fa akala minhu Abu Bakr, sayyidina Abubakar Siddiq ya ci daga wannan abin da bawa ya kawo masa. Fa qala lahu al-gulam, sai shi wannan bawa na sayyidina Abubakar Siddiq ya ce da ubanginsa Abubakar Siddiq, sai da ya bari ya gama cin abincin gaba daya, sai yake cewa da ubangidan nasa, tadari ma haza, shin ka san wannan abin da ka ci kuwa, wannan abin da na je ne nemo na kawo maka, ka san kudin me ka ci? Sayyidina Abubakar ya ce a'a bai sani ba. Fa qala Abubakar wa ma huwa, sayyidina Abubakar Siddiq ya tambaye shi ya ce menene me na ci? Qala, sai yace ai kuntu takahantu li insanin fil jahiliya, na kasance nayi bokanci nayi duba a lokacin jahiliya. Ina fata an fahimta. Tun a lokacin jahiliya, tun kam shigo addinin musulunci, yaje yayi bokanci, yayi duba, yayi tsafi, yayi sihiri li insanin ga wani mutum, yace wa ba uhsinul kahana, shi kansa bokancin ma ban iya yin sa ba, illa anni khada'tuhu, yace sai dai kawai darasa ne, ma'ana kawai walawalaye masa, shi bokancin ma bai iya ba, irin kawai abinda bokaye suke mutane ne galibi, warai da gaske, wallahi ko ina tabbatar muku, wallahi galibi bokaye da suke bokancin yanzu ba su ma iya bokancin ba, wallahi galibin su ɗan damfara ne, bokancin ma ba su san me bokancin ba, damfara ce kawai ake zuwa yi ta. To irin wannan abin ya je bai ma iya bokancin ba, kawai sai ya je masa walawala ya ce ai idan aka yi kaza aka yi kaza za a yi kaza, shi kuma mutumin sai ya ɗauka cewa ai boka ne na gaske, ya ji daɗin abin da ya masa. To tun da ya masa wannan abin suka rabu, bai samu dama ya bashi kuɗin bokancin da ya masa ba, har annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya bayyana addinin musulunci ya shigo, ya ce sai jiya ya fita kawai sai suka haɗu da shi, suna ɗaura da shi sai ce a'a bawan Allah ba kai na kai mun duba ba a lokaci kaza, ya ce kwarai daga sani ne, ya ce to ga haƙƙinka, sai ya ɗauko ɗin bokancin sai ya bashi, ya ce falakiyani, sai muka haɗu da shi ya haɗu da ni, fa'afani bi zalika, sai ya bani sakamakon wancan bokancin da ne masa lokacin jahiliya, sai ya ce hadhal ladhi akalta minhu, wannan shine fa abin da ka ci yanzu, daga cikin kuɗin bokanci na je na samu na kawo maka ka ci, me zai faru? Fa adkhala Abu Bakr yadahu faqa'a kulli shay'in fi batnihi, sai sanan Abu Bakr ya sanya hannunsa haka a cikin bakinsa, ya kirkiro amai, sai da ya amaya da duk abin da ya ci da kuɗin bokancin nan, ya zubar da shi. Rawal Bukhari, Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi. Ina fata an fahimta. Ya ci abin fa ya shiga cikin cikinsa, amma da aka masa cewa wannan kuɗin da aka ci ko kuma kuɗin da aka kawo masa ya ci abinci da shi kuɗin bokanci ne, to sai ya ga ba zai iya rayuwa da abincin da aka samu shi da kuɗin bokanci ya gina tsokar jikinsa da shi ba, sai ya sanya hannunsa a cikin bakinsa, sai ya danna, sai ya amai duk abin da ya ci a lokacin, sai da ya amayar da shi. Kun ga wannan nuna mana me? Tsananin tsantsiyanin sayyidina Abubakar Siddiq, wanda wannan abincin da ya ci shi a lokacin ya yi laifi, bai yi laifi ba saboda bai sani ba. Ina fata an fahimta. Bai san cewa da kuɗin bokanci ba ne, kuma ya riga ya ci babu komai, amma saboda tsantseni da gudun kada Allah madaukakin sarki a ya tuhume shi akan abin shi yasa bai iya jurewa ba saboda ya san hadisin da annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yake cewa kullu nabatin kullu lahmin nabata min suhutin fannaru awla bihi duk wata tsoka a jikin mutum da ta tsuro daga haramun annabi ya ce wannan tsokar wuta ta fi cancanta da ita ma'ana duk abin da kace in dai daga haramun ne komai kankantarsa wanda kace ya bi jikinka tsokarka ta gini ta dalilinsa to wuta ta fi cancanta da wannan abin ranar tashin kiyama da wuta za a gona shi haka annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya faɗa to wannan hadisi ku shakka babu akwai izina mai yawa a cikinsa malamai suka ce abin da yasa sayyidina Abubakar ya kiyaye ya ci wannan kudin saboda hadisin da annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yake cewa wanda yana cikin Bukhari da Muslim daga sahabi Abdullahi dan Mas'ud yarda Allah ta tabbata a gare shi manzon Allah tsira da amincin Allah ta tabbata a gare shi yake cewa Abdullahi dan Mas'ud yake cewa naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an thamanil kalbi wa mahril bagi wa hulwanil kahin abubuwa guda uku lissafo yace annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi da bakinsa yayi hani ya haramta cin kudin abubuwa guda uku na farko sai yace thamanil kalbi kudin kare a sai da kare a ci kudin haramun ne duk mutumin da ya sai da kare ya ci kudin sa to ya san cewa ya ci wuta balbal a cikin sa malamai sun yi sabani cewa shari'a ta bada dama za a iya riƙa wasu karnuka ko karan farauta ko karan karan gadi ko karan kiyo babu libi za a iya riƙar su to sai malamai suka ce shin waɗannan karnuka da shari'a ta bada dama za a iya riƙar su shin za a iya cinikin su to jumhurul ulama mafi yawancin malamai tun da kan sahabbai da tabi'ai da tabi'i tabi'in sun tafi akan cewa haramun ne ba za a ci ba su ma sai dai an samu fatawa daga wasu daga cikin malamai kaɗan daga cikin su akwai Jabir dan Abdullahi da wasu daga cikin malamai cewa babu laifi za a iya sai da kare kuma za a iya cin za a iya cin kuɗin idan ya kasance ɗaya daga cikin wanda shari'a ta bada dama za a iya rika to amma dai abin da ya fi shi ne ko da wanda shari'a ta bada dama za a iya rika ɗin kada a sai da shi kada a ci kuɗinsa to kaga ba fa cewa aka yi naman ka ci naman karan ma ba gaba ɗaya shi kansa kuɗin ma da aka sai da karan aka yana ka ci to ina masu cin kare ko kun san a cikin mutanen musulmi akwai masu zuwa a zuba musu naman kare su ci wallahi da akwai musulmi mai bi mai kasan shi zai je inda ake zuwa a mai farfesun kare a kawo masa ya ci wallahi zai ɗauki kare je siyar idan ya ɗauki kare je siyar to su masu sai da karan baya su baka kuɗin ba sai an zama farfesun saka ci sannan sai a mutum farfesun su a kawo masa ya taɓa ya ci sannan sai a bashi kuɗinsa ya tafi kun ga haram akan haram kenan ya ci kuɗin kare kuma ya zo ya ci naman kare Allah ya kyauta sannan abu na biyu da annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi haramta shi ne maharul bagi kuɗin da aka yi zina da karuwa aka bata abin nufi duk kuɗin da aka yi zina da mace aka bata wannan kuɗin to wannan kuɗin da ya ci ko mai ya ci da su wuta balbal ta ci haramun ne wasu yanzu suna ciyar da ƴaƴan uwansu da iyayensu da irin wannan kuɗin wallahi kuwa yarinya ta je ta yi lalata a waje ta karɓo kuɗi kuma ta kawo gida a karɓa a sai abinci a gidan kuma a ci to kaga duk wannan iyalan gidan suna ciyar da kansu da haramun kenan an ambaci abin da ake bawa karuwa muƙabilin zinar da ake da ita a matsayin almaharu don almaharu galibi ana amfani da shi a matsayin mai sadaki saboda kusan yayi kama da shi don mace ana halatta farjinta ne ta hanyar ba ta sadaki haka ne to ita kuma wannan ana bata abin da za a bata ne na kuɗi muƙabilin abin da za a zina da ita to shi sa aka kira shi da almaharu maharul baghi haka annabi ya kira shi to duk abin da aka zina da mace aka bata ta ci haramun ne haka nan abu na uku shine abin da muke bayani a kansa shine hulwanil kahin shine kuɗin da boka yayi bokanci aka bashi shi ma wannan haramun ne duk mutumin da yayi duba ko yayi kacau-kacau ko yayi bokanci ko yayi sihiri ko yayi tsafi aka bashi kuɗi to wannan shi ma idan yace ya ci haram hulwan daga alhalawa ne abinda yake da zaki ko da dadi abinda sai aka ambace shi mai zaki ko mai dadi saboda boka yana zaune cikin kwanciyar hankali ba tare da ya shawala ba za a dauki makudan kudi a bashi kai dan wani buge buge zai maka ya duba maka ya duba can ya harba can shikenan yace maka to kawo dubu kaza sai ga mutum cikin rojiki kuma ya dauka dauka ya bashi wato zai wahala ka samu mutanen da suke da toshewar basira da karancin tunani kan masu zuwa wajen boka ka je ka samu mutum ba gidaje bai iya rubutu ba ta haku ko ta dama ba ilimin addini ba ilimin boko amma sai ka je kai a matsayin ka na wayayye ko ki je a matsayin ki na wayayya sai rinka samu ki sharade da wasu abubuwa sai ka je boka ya ce da mutum tobe hulaka sai boka fa ka ga ya samu mutum babban mutum fa ana kallon ana masa kallon babban mutum a garin su ko a unguwar su wallahi sai boka ya samu askari ya rinka masa kwalkwal yace sai masa kwalkwal wallahi kuwa sai masa kwalkwal an kawo ni jinin wani abu da sauransu an shafe kansa da shi a ce to ba kai ba taɓa ruwa daga nan sai an yi kwana biyu sai mutum zai zauna ba sallah mace ta tashi daga gidan mijinta ta bar mijinta da 'ya'yanta a gida ta je boka ce sai ta buɗe cinya ta yi mata rubutu a ciki haka mace mata aure za ta buɗe cinya mata aure ta buɗe cinya ta boka ya mata rubutu a jiki haka abu wato shi sa kuka ga addinin musulunci kai tsaye ya kafarta boka saboda boka abubuwan da yake kai tsaye kafirci Wahid Abdusalam Bani a cikin littafin Sirrul Battar ya kawo hanyoyi da yawa wanda boka yake bi kamar zan boka daga ciki kai ana ga maka san wannan kafirci ne ko shakka babu ɗaya daga cikin hanyoyin akwai hanyar da idan zai zama boka za a sharɗanta masa cewa ya samu Qur'ani mai izu 60 sai ya raba shi gida biyu sai ya takalmi da izu 30 a kafar dama ya takalmi da izu 30 a kafa hagu sai ya taka ya rinka shiga da su ban daki tsirara haihuwar uwarsa wallahi haka Qur'ani izu 60 zai rinka taka 30 anan 30 anan ya shiga da shi ban daki inda ake fitsari dan daka shi yana takawa in ya shiga nan kuma sai ya faɗi kulumboto ko surkullan da aka ce faɗa to nan kuma sai ya ga wata alama ko ya ji magana ko ya ga miciji ko ya ga wani abu haka sai ya faɗi bukatar da yake bukata sai aljinu su biya masa duk wannan hanyoyin da kuka ana faɗa bokaye ne da kuka ana cewa bokaye duk ita suke bi kamar su zama bokayen nan wanda kuma za a sharɗanta masa a ce sai ya je zina da mahaifiyarsa sannan zai zama boka wanda za a ce sai ya daina sallah ta adadin wata ɗaya ko sati biyu ko abin da ya kamata haka gaba ɗaya daina sallah haka kawai sannan sai ya zama boka to shi sa kai tsaye Allah madaukakin sarki ya kafarta boka annabi tsira da amince su ta gare shi kafarta boka wattaba umatatul shayatin ala mulki sulaiman ma kafara sulaiman walakin da shayatin kafaru sai ce yu'allimuna an-nasa as-sihr shedanu ne suka gafarta me yasa suka gafarta saboda suna sanar da mutane sihiri shi sa ɗaya daga cikin abin da ya zama mana bala'i da masifa a cikin mukenin yanzu ba maza ba mata ba yara ba babba wajen bokanci wato kuma babban abin da yake shiga mana duhu dole ne 'yan uwa tsaye a bayani a irin wannan gaba saboda abu ne da muke fama da shi muna fama da shi kwarai da gaske bokanci ya juya ya zama nan tayi ba ka iya bambance tsakanin malam da boka yanzu duk wani galibi ka ji an ce ai wani ƙurgumin malami ne shahararren malami ne da sauransu galibi idan ka je ka duba zaka ga shi ba karantarwa yake ba bashi da almajirai bashi da kaza bashi da kaza galibi ka duba zaka ga wallahi boka ne lahi boka ne galibi ka ji ana cewa da mutum malam to malami menene shi malami kaga ana zo anewa mutum layi a kofar gidansa wannan ya shiga ya fito wannan ya shiga ya fito to me yake musu abin mutum ya bata sai aje wajen mutum sai a ce wajen malam za a je addu'a sai malam ya ce za a ganshi wanda suka dauka ba su nisa ba na rantsa da Allah boka ne waje maka daman alkahin shine wanda yake da'awar sanin ilimin gaibin da ya wuce a abinda zai zo kai abinda zai zo shine alkahin al-arraf kuma shine wanda yake da'awar sanin ilimin gaibin abinda ya wuce kamar idan aka yi sata sai a je wajen mutum sai ya bada bayani cewa sai ya buga sai ya ce to abin ka bai nisa ba za a ganshi in Allah yarda sai mutum ya ta bibiya kuma sai a ki ganin abu saboda haka duk abinda mutun yaje kai da kaje wajen boka annabi tsira da amincin Allah subhanahu tabbata a gare shi yace ka kafarta to ya kuma shi bokan man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammadin haka manzo Allah yace tsira da amincin Allah subhanahu tabbata a gare shi wanda duk yaje wajen boka ko dan duba ya gazgata shi akan abin da ya ga masa annabi yace ya kafirce abin da aka sauka da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ina iyayen mata yanzu wanda duk abin da ya faru sai an je wajen boka ina yan siyasa ina samari yanzu fa akwai mutane da duk abin da su sai sun je an duba musu ko kuma saboda tsaba shegantaka sai mutum ya je waje a masa istihara ne ko istihara istihara sai ka ji wani ma istihara wallahi bokanci ne kaje ka asara imaninka idan kaje wajen boka ya ga maka baka yadda ba to shi kuma wannan sai kai salla lam tuqbal minu salatu 40 yawman ba za ka karbi sallar kwana 40 a wajen sa ba sai mutum ya kwana 40 na salla kuma dole sai kuma ba ruwan Allah da ita Allah ba zai karba ba wanda irin kaje da aka ga abin sai kaga kai wannan abin fa da girma ba zan iya ba sai ka iya da sai baka yi ba to sai kai kwana 40 kana salla Allah ba zai karba ba wallahi ina ga muku yanzu daya daga cikin abin da yake damun mu kenan irin wannan abun bala'i suna nan suna tafaro sakamakon irin wannan abubuwa zuwa wajen boka yan mata matan aure samari manya duk suna nan ana ta zuwa haka wannan yaje yace kasuwa zai fara wannan yaje yace abokin kasuwancin sa ne mai kaza wannan yaje koya mutum abai samu mutum sai mutum yace rafi akai masa yace to sai ka tashi tsaye idan ka tashi tsaye na fa sai yace kai akwai malami a waje kaza kaje ya iya aiki mace saurayi in ta gani tana so sai ta zo zan boka wai a shawo mata kansa an uwa ba haka bane ade mace ta je ta sa saboda kishiyarta mace ta je ta sa a kashe kishiyarta ko abin da ya kamata haka duk gashi nan dan uwa abubuwan da suka shafi bokanci dole ne mu tsaya mu rinka kan nasiha akan sa sannan mu rinka tantance wane ne malami waye boka babban saboda galibi da yawa an kai mutun ne sai ya ce wallahi malam ba boka bane musamman mata ai ba boka bane da Qur'ani yake aiki ba haka bane ba boka bane da Qur'ani yake aiki to wace maka ba sa yin tsafi da Qur'ani wannan Qur'ani da kaga sun bude suna karantawa ba shine abin da suke abin da shi ba akwai abubuwan da suke fitowa daga bakin su na surkulle da kulumbuto wanda ba Qur'anin bane shine tsafin shine bautar da kan suke ga aljani ga shedanin aljani wannan to dole a bambance a tantance waye boka waye malami shi sa kamar da na ga muku Wahid Abdusalam Bali ya kawo wasu alamomi alamatun yu'rafu biha as-sahir yace alamomi ne da ake iya gane mai tsafi da su ya kawo sauran guda 10 wani abu idan ka je wajen boka kai tsaye ka je ya ce maka idan ka je wajen mutum ka je ya ce maka ya sunanka ya sunan babarka to wallahi boka ne ba ka je ya ce sunanka sunan babanka ba ya sunanka sunan babarka boka ne ka je ya ce aje a kawo warin takalmin sa guda daya aje a kawo singletin sa ta ciki aje a kawo wandanta na ciki ko a kawo wani sashi ko a kawo gashi ko wani abu boka ne alamomi da yawa ga sunan ba mahallin sa bane da sai fa da bayani kansa amma alamar kun sarki ya ba mu lokaci wani lokacin daban zamu bayani akan waɗannan abubuwan insha Allah ta'ala zamu zo mu bayani ainihi shi sirri da tsafi me shi ya kuma ake gane boka sannan ya ake ma zama boka ko abin da ya kamata ka duk zaka abin nan akwai littattafai da aka rubuta da yawa akan bokanci suna nan in kana buƙatar koyon bokanci sai zaka je ka sai su ka je ka abin nan ka karanta sanan da yawa Allah ya kyauta to abinda aka ba boka ya ci shi ma wannan haramun ne duk abinda aka ba boka ya ci shi ma wannan haramun ne ya ci wuta balbal sanan wannan hadisi yana karantar da mu falala da girma da matsayin sayyidina Abubakar Siddiq yadda yake da tsantseni akan abin da ya shafi addinin sa abin da zai ci bai da ya ci abin da zai hada shi da Allah madaukakin sarki ba bai dai ci abinda yake da shubha akan sa ba saboda haka sayyidina Abubakar Siddiq Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda yadda yake shugaba a wajen ibada haka yake shugaba a wajen mu'amalarsa da tsantsirin sa da abinda yake kama da haka shi yasa annabi tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi ya tabbatar da falalar sayyidina Abubakar Siddiq sabayan uwansa sun tabbatar da falalarsa annabi tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi yana cewa innahu laysa minan nasi ahadun amanna alayya fi nafsihi wa malihi min Abi Bakar babu wani mutum wanda yake mafi baiwa a kaina da dukiyarsa da ransa kamar sayyidina Abubakar lokacin da kowa ya zo ya hana ni shi ya dauka ya dau dukiyarsa gaba daya bani lokacin da kowa yake guduna shi zuwa yake tare ni a kowa lokacin da Qurayshawa suka manzon Allah tsira da aminci su bata a gare shi na karatun Qur'ani a gindin Ka'aba suka ce wannan abin da Muhammad yake akwai ranin hankali a cikin sa yazo har gaban mu yana karanta Qur'ani kan kace mai sun je sun masa rubdugu suka hawo manzon Allah da duka mai duka nayi mai hauri nayi mai mangari nayi manzon Allah fa sallallahu alaihi wasallam sai da Abubakar yana can wani waje da ba aka ji aga masa gashi can ana duka manzon Allah tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi da Abubakar ya tawo da gudu yana zuwa ya tsalle fada kan annabi sai kasance dukan gaba ɗayan din duka annabi yanzu shi ake duka sai da ake masa jinajina aka daga shi aka kai shi gida bai san inda kansa yake ba yana farfadowa babban abin da ya fara tambaya shine ina manzon Allah yake wannan hali manzon Allah yake ciki sallallahu alaihi wasallam yalansa suka ce ka ji da kanka mana ce abin da yake da maka maka tambaye manzon Allah ya ce wallahi ya rantsa da Allah ba zai ci abinci ba zai sha ruwa ba sai an ga masa halin da manzon Allah yake sai da aka tallafe shi wani ya dora hannunsa na dama aka fada su ta tagunsa wani kuma ka fada su da ramarsa aka ja shi aka shi kusa da manzon Allah ya ga manzon Allah ya tabbatar annabi lafiya yake sannan kalin sai kunta sayyidina Ali yadda Allah ta tabbata a gare shi da kansa akan minbari yake cewa la utiya bi rajulin yufaddiluni ala Abi Bakr wa Umar illa jalattuhu hadd al muftari yace babu mutumin da za a kawo min shi a gaya min yana fifita ni akan sayyidina Abubakar da Umar yace wallahi sai ne masa bulala bulala mutumin da ya kage mutumin da ya kage bulala nawa za a masa bulala nawa ake mutumin da ya kage 80 والذين يرمون الموسنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فجلدوهم 80 جلده yace duk mutumin da yazo yace min wai sayyidina Abubakar Siddiq da sayyidina Umar ni ne sama da su yace wallahi sai ne masa bulalar kage sayyidina Ali yake fada wannan yace saboda yau Allah kage amma ba ma fifitawa ba abinda zai daure maka zai daure maka ya baka mamaki sai gashi wasu sai su fito sai sayyidina Abubakar da sayyidina Umar wai kafirai ne kafirai ne kafirun man ahabbahuma wanda mai so shi ma kafiri ne duk mu ne yanzu duk kafirai ne fa wallahi a wajen shi duk kafirai ne saboda muna son sayyidina Abubakar da Umar kafirai ne kafirun man ahabbahuma su da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar kafirai ne wanda ya so su ma kafirai ne to wani irin addini kake yi wannan wannan irin Allah madaukakin sarki kake so ka ida shi wannan irin addini ne wannan Allah ya kyauta wannan hadisi kamar yadda muka ji Imam al-Bukhari ya fitar da shi hadisi na gaba wa annafi'in anna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu an karbo daga Nafi' maula Abdullahi dan Umar kenan shi kuma ya rawaito daga Umar dan Khattabi yarda Allah ta tabbata a gare shi كان فرض للمهاجرين الأولين 4000 وفرض لابنه 3000 و500 سيدنا عمر كل lokacin sa duk wani mutum da ya zauna da annabi tsira da abinci su tabbata a gare shi a cikin muhajirai ko ansarai haka kawai sai yanka musu wani albashi na musamman yace jinin su da ran su da shi aka gina wannan addinin musulunci har aka samu abin da aka samu dan me kuma za a samu abin da aka samu yanzu na duki a ce su kuma an watsar da su yace ba za ta yi ba duk wani muhajiri da ansari balansari sai aka samu ta dukiya dirhami dubu hudu sayyidina Umar ya zaga mai sai ce duk wata da arka ba mutum dirhami dubu hudu ba abin da kai so da jininka addini yazo inda yake zo da jininka aka samu daukar da aka samu yanzu sai kuma da aka samu dukiya duniya ta zauna sannan kuma sai a watsar da kai a gefe amma ka adalci kenan wasu gurgunce wasu makance duk saboda me saboda addini to amma kuma sayyidina Umar da ya tashi dukkanin sa haka yake musu dubu hudu yake ba su amma dan sa Abdullahi dan Umar sai yake ba shi 3,500 an fahimta 3,500 ku duba adalci irin na sayyidina Umar faqila lahu sai aka ce masa huwa min almuhajirin shi fa wannan dan naka Abdullahi dan Umar shi ma yana cikin mutanen Makka wanda suka hijira daga Makka zuwa Madina falima naqastahu dan me zaka tauye shi shi ka bashi dirhami 3,500 bayan shi ma yana cikin su faqala sai sayyidina Umar yadda Allah ta'ala tabbata a gare shi yace innama hajara bihi abuhu ai shi ba shi hijira da kansa baban sa ne hijira da shi saboda haka shi ba kamar su bane shi sai ake bashi 3,500 ko kun fahimta ku duba adalci ku duba adalci ku dubo mu shugabannin mai da suke ƙoƙarin azurta kansu da ƴaƴansu da kuɗin haramu suke halattawa kansu kuɗin haramu akwai ɗan ministan da aka ce ya sai mota ta wajen naira miliyan 60 miliyan 60 na ji kuma miliyan 600 tsakanin haka ɗan wani minista daga cikin ministocin ƙasar nan mota to kaji ba kawai ministan ba fa ɗansa ya sai mota naira miliyan 60 tsakani da Allah ka taɓa ganin miliyan 60 shin wancan dukiya da aka ɗauka aka bashi baka daki a cikinta sai da Abubakar Siddiq sayyidina Umar haƙƙin wannan ɗana sa ne idan ya ɗauka ya bashi gaba ɗayan babu laifin da daidai ne amma saboda tsantseni sai ya raba kuɗin sai ya ɗauki kashi ɗaya daga cikin kuɗin sai ya bashi aka ce me yasa kai haka yace ai shi ba hijira ake da shi ne hijira na tore shi to me bambanci da an hijira an tore shi da kuma kai hijira me bambanci ku duba abubuwan da shugabanninmu suke ku kalla ku hada da abubuwan da sayyidina Umar yake shi sa wato wallahi shugabanci a wannan zamanin bala'i ne wallahi shugabanci a wannan zamanin da muke cikin masifa ne hanya ce ta wuta kai tsaye sayyidina Umar yawo yake a cikin garin Madina ya ji kukan wasu yara a wani gida ya tsaya ya shiga gidan ya tambaya me yake faruwa sai ya ga mace ce da ƴaƴanta me yake faruwa tace yara ne ga su suna ta kuka babu abinci tace Allah ya tsine Umar albarka yace ya uzu billahi me yake faruwa ka tace ya tura mijina yaki tun wajen watanni kaza har yanzu bai dawo ga yara babu abinci ga yunwa tace me za a yi da irin Umar me za a yi da shugaba irin Umar ta ƙara tsine masa albarka sai da Umar ya ce uzu billahi ki daina barwa Allah yace ina zuwa nan da nan ya bazama da kansa yana amirul mu'minina ya tabbaita mali yaje kinkimo buhu na abinci a kafadarsa mutane suna cewa ya shugaba ka wani dauka ya ce a idan Allah madaukakin sarki ya tashi kuna na auta ka ka dauka mu azabar ce banin dauka yana ya dauka yansa a kafadarsa yaje kai gidan matan dan yaje hada ita ya hura mata wuta mai bada labari ke cewa sai dai na tausaya Umar da naga giye min sai yana shara kasa lokacin da yake hura wuta yake haƙi yana shiga mai ido shugaban musulmi na duniya a lokacin ya hura wuta aka dafa abinci yara suka ci suka yi munna sai kwanta suka yi bacci sai da Umar ya ce da wannan mata idan Allah ya waye gari ki daina tsina Umar ki je fada wajen halifa ki masa bayanin abin da ya faru tace to shikenan da safe tana zuwa fada kawai sai kaga wancan mutum da ya zo mata wancan aiki ashe shine Umar jikin da zai hawara ya ce babu kuma baki komai ba abin da kika yi sannan yasa aka dawo da komandonin da suka tafi yaki ya kuma yanka wani adadi ya ce duk komandan da ya tafi yaki ya kai wata kaza to a dawo da shi a turo su dan Allah wani irin adalci ne wannan yanzu gida ne suke kwana da yunwa mutane ne suke kwana da yunwa mace da ƴaƴanta bata san inda ta samu musu abinci ba babansu ya mutu ya basu yara suna ta kuka bata da yadda ya ce sai dai kawai ta rika zubar da hawaye yayin da gwamnatin garin ko shugaban kasan garin ku duk abin da yake bukata na jin dadin rayuwar sa akwai shi a gidansa ba ba abin da ne mai yarsa ko abinci ko abin sha ko bai ma san ganinsa kawai yake sai a dafa abinci kala 10 a lokaci guda daya a gidan gwamnati kala 10 akwai talaka a gefe ya rasa abincin da zai ci tsakani da Allah yan uwa wannan irin adalci ne wannan kuma a cikin aljanna ake nema kullun kwanan duniya idan gwamna ko shugaban kasa ya fito ya zauna a kan kujera sai fito office akwai makudan kudin da za a dauko a ajiya masa a gaban sa wannan kudin kawai na dan kunji ne wanda yazo da buƙatar sa a bashi miliyoyin kudi idan aka gama ba taba komai za a dauka amiyo da shugaban kasa account din sa sun zama nasu abincin ci da abincin sha da har wani allowances fa ake ware wai allowances subhanallahi yanzu kalli analysis din da aka kwanakin baya ɗan majalisar Najeriya a duk duniya sai na ɗaya daga cikin ɗan majalisin da suka bi kowane ɗan majalisu dauka kuɗi ɗan majalisar Najeriya a duk duniya duk ƙasar da ake gani sun ji gaba sun sabu kaza ɗan majalisar Najeriya sun fi su dauka kuɗi sai ɗaya daga cikin wanda suka bi kowa dauka kuɗi ko mutum sai fito rinka ce maka wai so yake shiga aljanna sayyidina Umar yace jaki idan yana tafiya a hanya yayi tintibi tsira tsoro Allah madaukakin sarki ya tambaye shi yanzu hatsari nawa akai akan hanya mutane suka mutu hanyoyi nawa suka lalace mutane suke zuwa su daka da motar su sai Allah kafara su je su mutu su kore nawa akai to ne irin adalci ake a kasan tsakani da Allah kuma abin da zai baka mamaki idan arni ya zo ya wani abu daban da sauransu ba wanda ba abin mamaki amma musulmi da yake da makoma yana tsammani idan ya mutu akwai wani gida da zai je tare da Allah madaukakin sarki a masa hisabi shi yasa ina mamaki in ga mutane suna ta fada wai akan neman shugabanci ana ta fada mutum ya je wajen boka yayi kaza yayi kaza a ce mutum ya je kawo jariri a duk wani yaron da ake nema a rasa mai ake da su wallahi tsafi ake da su neman duniya kawai mutum ya je ya sayo wuta da hannunsa an kawo mulkin ka samu duk abin da ka samu sai me da ƙarshe babu kwanci hankali haka mutum zai koma ga Allah madaukakin sarki kuma Allah ya tambaye shi akan abin da ya aikata Allah ya kyauta wata rana sayyidina Umar ya hau kan mambari yana huduba yace ayyuhan nas isma'u wa ati'u ya ku mutane ku ji kuma ku bi ɗaya daga cikin mutane da suke saurara huduba ya tashi yace ba za mu ji ba za mu bi ba Halifa ya ce masa saboda me yace wannan yadin da yake jikinka da aka je yaki aka dawo aka raba ganima kowa yadi kaza ya samu ya ambaci wani yadi ko yadi huru hudu ko yadi uku kowa kai samu kai ya aka naka ya fi yadi hudu ya aka naka ya fi yadi uku ya aka naka ya fi namu sayyidina Umar yace da Abdullahi dan Umar dan sa kenan yace gane shi ta shige musu bayani yace jama'a abin da ya faru shine mahaifina mutum ne mai babban mai girman yana da jiki sosai shi sa yarin da aka yanka aka bashi nasa bane isa shine ya tsaunawa na bashi hada shi sa kuga ya zama haka sannan mutum yace to yanzu zamu ji mu bi ci gaba da bayanin ka shi sa suka zo na lafiya idan suka zo na lafiya wani shugaban idan ya in ya sa sitara in ya sa ta sau ɗaya shikenan ba zai karasa ta ba ruwa kullun sabon kaya yake sawa ga wani can rigar sa faci ya fi guda 20 ya rasa yadda dai wannan Allah wani irin shugabanci ne wannan irin menene abin so a wannan shugabanci inda mutum yana tara abin da zai je tara a wajen Allah madaukakin sarki dan uwa Allah ya shirye da mu أنا حديث إمام البخاري فتدشي حديث نقبه أنا قية ابن عروة السعدي الصحابي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله إرادة أمن زن الله تأرى تبتع قريشتي لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما ليس ما لا بأس به حضرا مما به بأس وانا حديث ينا تيوا mutum ba zai kai martaba ya kasance daga cikin masu tsoron Allah ba ya kasance daga cikin muttaqai muttaqina masu tsoron Allah har sai ya bar abin da yake babu laifi a kansa dan tsoron kai afka akwai abin da yake kai dan tsoron kai afka akwai cikin abin da yake akwai laifi a kansa an fahimta mutum ba zai kasance daga cikin masu tsoron Allah ba sai ya bar abin da babu laifi a kansa abin da aka ce halak ne kawai halak ne jaizi ne ya halatta babu lada idan kai babu alaki to sai mutum ya bar shi saboda me kada tsoron kada ya jashi ya kai shi kuma akwai abin da yake akwai matsala a kansa ina fata an fahimta amma wannan hadisi Imam Tirmidhi ya fitar da shi cewa qala hadithun hasan sai dai hadisi ne ba'ifi bai inganta ba Imam Tirmidhi ya fitar da shi Al-Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yace isnaduhu da'ifun isnadin sa mirauni ne kama bayyantuhu fi takhrij al-halal wal haram kamar yadda ya bayyana a cikin takhrij da yau littafin al-halal wal haram wa da'afahu fi da'if Tirmidhi haka nan ya raunana shi a cikin da'if Tirmidhi wa fi ghayat al-maram haka nan a cikin littafin da ghayat al-maram na sharhin al-halal wal haram din hadisi ne da bai inganta ba saboda haka ba mu tsami wani dogon sharhi akan sa ba a gurguje babu istihbab al-azlati inda fasadin nasi babin da zai bayani game da mustahabbancin kaura cewa yayin da mutane suka baci wa zaman zamani ma ya baci ya lalace ya gobace awil khawf min fitnati fid din ko kuma mutun ya kaurace saboda jin tsoro a cikin addinin sa jin tsoron fitina a cikin addinin sa awqu'in fi haramin ko kuma afkawa tsoron afkawa a cikin haramin wa shubahatin da afkawa a cikin shubuhohi wa nahawiha da makamantansu idan ba amanta ba babin da ya gabata wancan sati biyu da suka wuce cewa mun yi bayani akan cewa mala yace kaurecewa lokacin da mutum yake jin tsoron wata fitina abu ne da yake mai kyau to amma asali shine mutum ya zauna a cikin mutane yayi mukhalada da mutane ya takuɗe da mutane yayi umarni da kyakkyawa yayi hani daga mummuna yayi hakuri da cutarwa mutane wannan shi yafi alkhairi saboda mutum ya kaurece amma lokacin da mutum yake tsoron fitinuwa a cikin addinin sa ya kasance farauta imanin sa ake a lokacin ko kuma ana kiransa zuwa ga wata bid'a ta dole ko kuma kallon fasadi da haramin yayi yawa ta yadda mutum ba zai iya jurewa ba to babu laifi sai mutum ya koma gefe ina fatan bai mutum babu laifi irin wannan lokaci shine abin da zamu ji a cikin wannan babu insha Allah ta'ala qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin ku gudu fafirru ay faribu ila Allah ta'ala bi ta'atihi wajtanabi nawahihi ku gudu zuwa ga Allah madaukakin sarki ta hanyar barin abin da Allah madaukakin sarki baya so da kuma yin abin da Allah subhanahu wataala yake so shine guduwa saboda me hadisi manzon Allah tsira da amincin Allah subhanahu wataala tabbata a garshe na cewa la malja'a wa la manja minka illa ilaika ma'ana ba maguda ba mafaka ba matsira daga gare ka sai zuwa gare ka idan ka gudu ina yaka je ina fata an fahimta idan ka gudu ina yaka je to shi sa idan ka gudu ma sai dai ka koma wajen Allah madaukakin sarki to hanya daya ce ake guduwa a koma zuwa ga Allah madaukakin sarki ta ita shine duk abin da Allah baya so ka bari abin da Allah yake so ka aikata shikenan ka gudu zuwa ga Allah madaukakin sarki ba haka bane Allah ya samu dace wa an sa'ad bin abi waqqas radiyallahu anhu qala an karbo daga sahibi sa'dan abi waqqas yarda Allah ta'ala tabbata a gare shi yace سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي منزان الله تيرا دا امنتن الله تقارا تبتا ا gare shi yana cewa inna allah haqiqa allah madaukakin sarki yuhibbul abd attaqiyal khafiyal ghaniya haqiqa allah madaukakin sarki yana son bawan da yake attaqiya mai tsoron allah attaqawa kamar yadda muka sha bayani shine ittikhadul qaya bainaka wa baina azabillahi ta'ala shine mutun ya sanya wani shamaki ko mutun ya sanya wata kariya tsakaninsa da tsakanin azabar Allah madaukakin sarki duk abin da zai kai ka zuwa ga Allah madaukakin sarki maka azaba ka guje shi shikenan ka samu takawa kin ina fata an fahimta shi sai aka ce me aka ambaci abin da takawa ma'ana ittikhadul qayakin sanya kariya ko shamaki tsakaninka da duk abin da zai kai ka zuwa ga sabawa Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar yin sallah azumi zakka barin duk abin da Allah makusarki baya so na laifuka da zunubai to Allah yana san bawon da yake mai jin tsoron sa attaqiya al-khafiya wanda yake boyayye me yake nufi boye mutun ya boye kansa baya bayyana kansa ta hanyar yin wasu abubuwa na da'a ma'ana mutun ya lazimci gidansa sai masallaci sai wajen harkokin sa ba ma bayyana kansa saboda mutane kada su ganshi kada mutane su san shi ina fata an gane to sai malamai suka ce wannan abu ne mai kyau idan yanayin da mutum ya tsinci kansa a ciki ya zama haka amma misali a ce mutum yana da karatu da ilimi to a lokacin bai halitta kuma ya boye kansa dole ne mutum ya fito ya bada ilimi ina fata an gane to amma baka cikin mutanen da su bada ilimi babu laifi idan ka boye kanka abin nufi ba ka boye kanka ka zauna gida ka dinga zuwa ko ina ba a'a in aka ganka mai bito sai masallaci ko makaranta ko kasuwarka ko wajen ziyara ko abin da ya kamata haka amma duk wani abin da ya shafi wani cakuɗe ina cinkoson mutane da sauransa zaman gida duk bai a ganka a ciki ba ina fatan fahimta yawwa bayan maka bayyana kanka bar mutane su san ka babu ruwanka an san ka ba a san ka ba babu ruwanka wannan bayan Allah na garke ba sa damuwa da cewa dole sai an san ko sun shahara duk mutumin da kaga yana buƙatar shuhura to tabbas shedan ya fara yawo da shi dan mutumin da yake bukata shi dole sai an san shi ai shi dole sai ya fito kowa ya san shi to wannan ko shakka babu ya haudo kin shedan shedan ya fara yawo da shi amma bayan Allah nagar ma buya suke yi ku dubo wancan bawon Allah daga cikin tabi'ai waisul qarni ku je ku karanta kisar sa ku je lokacin ma da aka gano shi buyayi annabi tsira da abincin Allah ta tabbata a gare shi yace da sayyidina Abubakar da Umar da sauran sahabbai cewa idan kuka ga wani bawon Allah sunansa waisul qarni yana da alamun albaras ya warke akwai kalamin tabansa yana da uwa ne mata biya da sauransu manzo Allah ya ce idan kuka hadu da shi ku ce roƙa muku gafara mutum kamar sayyidina Abubakar da Umar a ce wani ya roƙa musu gafara wani irin mutum ne wannan sayyidina Umar sai aka yi dace lokacin sayyidina Umar ya ganshi ya nemo shi yace kai ne wani mai kaza kana da mafiya kai duk ya lissa ban sai tabbata shi ne yace to roƙa mun gafara annabi ya ce ina ganka in ce ka roƙa mun gafara to a lokacin akwai wani mutum da yake masa izgili a gida irin idan mutum ya fito din ne ce to saki wannan ka haye ruwa ya masa izgili irin yadda ake usaje izgili da sauransu to sai gan shi ce kai yanzu wani ne kai wannan matsayin sayyidina Umar halifa ya ce roƙa masa gafara yana zuwa gida kawai shikenan sai fara bada labari ashe wani haka yake daga mutane sun fara mai cincin rundo kawai sai gudu ina fatan fahimta kaga yanzu kai ne yake nan ai zaka zumunta a gidan radio shi jama'a mu dai ba mu ce sai an bada wani abu da yawa amma sadaka za a bar ba mai yawa ba sai ka zumunta yana neman azarta kansa to amma sai gudu to haka ake bukata in ba ya zama dole ba to bayyana ba santa ake ba shine al-abdul khafiya sannan kuma al-ghaniya mawadaci ba mai kudi ake nufi ana bayan uwa abinda ake nufi mai wadatar zuci mutumin da ya yarda da abinda Allah subhanahu wataala ya raba ya bashi na rabansa kuma yake jin dadi yake ganin cewa shi ma ya gamsu da abinda Allah ya bashi ya wuce je ya tsaya yana roƙon wani ko yana mika hannunsa a bashi ko kada a bashi al-ghaniya kenan ya wadata da abinda Allah ya raba ya bashi wata kisa mai ban sha'awa da na karanta wani ya rubuta ta a shafin sadarwa na jina Facebook ne cewa wani bawan Allah yana cikin masallaci bayan da an yi sallah an fita ya tsaya ya daga hannun sa yana ta roƙon Allah madaukakin sarki yana ta roƙo yana ta kuka sai wani attajiri hanya ta biyo da shi sai ya tsaya yin sallah kasar larabawa ne sai ya shiga masallacin don yin sallah yana cikin sallah bayan ya gama ya zauna yana wurdi sai ya ji wannan mutum yana ta addu'a to saboda yana cikin wani hali na damuwa har abin da yake faɗa kan fito sai wannan attajirin ya ji bayan ya gama ya shafa sai ya kirawo shi sai ce kai kuma idan me kaka kake ta wannan roko da addu'a haka sai ce yanzu ina da mara lafiya ne a waje kaza an kwantar da shi babu abin da zan masa magani da shi yace dole zai ishe ka ya faɗa masa iya adadin kuɗin da zai ishe shi anan take zaro take rubuta masa yace gashi ka je ka shauta gaban ka da shi sannan sai ya dauko compliment card dinsa sai ya bashi sai ce duk lokacin da kake da wata bukata ka kira ni kawai gashi ko dole ne zan baka sai shi wannan bawan Allah sai ya dariya sai ya murmushi sai ya mika masa katin sa sai ya ce wanda na roƙa ya kawo min kai idan bukata ta tashi zan ƙara roƙa sai zai kawo min wani baya bukata. To kun ga wannan labari ko gaskiya ne kuma gaskiya Allah dai akwai ibara da dauka izina a cikin sa. Ya wadatu da Allah madaukakin sarki shine mai yi kuma shi zai masa. To duk mutumin da ya samu irin wannan zuciya wa wallahi ya taba. Ya taba ya dace. Babu abin da zai maka barazana. Amma shi zaka ga mutane kowanne mutane ana ta zubar da mutunci. Saboda me? Hangen nesa mutum abin da yake tsammani zai samu. Mutum yaje ya kwanta ya bambadanci ya kaza kuma bai da ƙarshe ba zai samu. Amma ka rike mutuncinka duk abin da Allah ya kaddara zaka samu wallahi sai ya zo maka inda kake. Ka cigaba da nema dan uwa. Cigaba da neman halak dinka. Rike mutuncinka yafi maka komai. Idan Allah ya kaddara zaka yi arziki zaka yi. Idan Allah madaukakin sarki bai kaddara zaka yi ba ko me za a baka wallahi ba zaka yi ba. Sai ga suna zirarewa kamar yadda ake zuba ruwa ta rariya ya zira ne. Suka neme suka rasa. Allah ya samu dace. Malai ce wal muradu bil ghani abin da ake nufi da al ghani ghaniyun nafs ma'ana mawdacin zuci kenan. Kamar sabaka fil hadisi sahihi kamar yadda ya gabata a cikin ingantaccen hadisi. Hadisi nabi an abi sa'id al khudri radiyallahu anhu qala an karbo daga abu sa'id al khudri yadda Allah ta tabbata a gare shi qala rajulun wani mutum yace ayyun nasi afdalu ya rasulullah wannan mutum ne daga cikin mutane ya fa falala wadanda mutane ne daga cikin mutane suka falala a cikin mutane ya manzon Allah fa qala sai annaban Allah tsira da abinci su kara tabbata a gare shi yace mu'minun mujahidun bi nafsihi wa malihi fi sabilillah shine mutumin da yake mu'mini wanda kuma yake yin jihadi da ransa da kuma dukiyarsa saboda Allah ba'ana mutumin da ya dauki kansa kali ya shiga ciki ya shiga filin daga a kashe shi ko ya kashe sannan abin da ya mallaka na dukiya shi ma ya dauka ya bada shi aje a yada kalam Allah madaukakin sarki da shi to irin wannan shine mutumin da ya fi kowanne mutum falala a cikin mutane qala sai mai tambaye ya kara cewa thumma man sannan kuma daga wannan sewa qala sai annabi tsira da amincin Allah ya tsara tabbata a gare shi ya ce thumma rajulun sannan sai mutumin da yake mu'tazilun fi shi'ibin min ash-shi'abi ya abudu rabbahu sannan sai mutumin da yake bance kansa ya ware daga cikin mutane fi shi'ibin daga cikin wani wadi daga cikin wadi duka yana bautawa Allah madaukakin sarki shi kadai ma'ana in aka ce wadi shine hanyar da take tsakanin duwatsu guda biyu an fahimta shi'ib kuma hanyar da take tsakanin duwatsu amma kuma tafi wannan fadi ina fata an gane ita ce shi'ib to ya shiga cikin ya koma cikin daji ya ware kansa yake bauta Allah madaukakin sarki dan tsoron addinin sa da kuma imanin sa ma'ana shine muke bayani cewa idan har mutum ba ji wa kansa tsoron addinin sa to abin da ya fi shine mutum zauna a cikin mutane amma akwai irin wannan tsoron to babu lafi dan mutum ya koma gefe ya bauta Allah madaukakin sarki shi kadai wa fi riwayatin a cikin wata riwaya kuma cewa yattaqillaha wa yad'u an-nasi min sharrihi ya ware kansa yana jin tsoron Allah madaukakin sarki kuma yana raba mutane daga sharrin sa bai mace kudi da mutane ya bare zagi wannan koyaci abin wancan koyaci wannan mutunci koyai abin da zai jawo kansa daukan laifi da nauyin wasu jama'ar wanda yake tare da su to ba ma ya cikin su to wannan shine mutun nabi da yafi falala bayan wancan mai jihadi saboda Allah madaukakin sarki wa anhu wannan hadisin shi ma an karbo shi daga Abu Sa'id al-Khudri qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi yace yushiku ayyakuna khairu malil muslimi ya kusata ya kasance mafi alkhairin dukiyar musulmi ghanam sune wasu dabbobi da yake da su kanana aka ce ghanam shine akuya ko rago dangin akuya ko dangin rago duk sun shiga cikin ghanam yattabi'u biha sha'fal jibali wanda yake bibiyar saman duwatsu da wannan dabbobin nasa wa mawaqi alqatri yake kuma bibiyar gurbin da ruwa yake yana yin kiwo yana samun musu ruwa ya samu abinci da anan yace ba ma ruwan sa da shiga cikin mutane da sauran su abin da mallaka na wannan in awakin ya kora cikin daji sun shiga kiwo idan yaje a can zai samu abin da zai ci ya samu dabbobin su suma me abin da zai ci yafiru bidinihi min alfitan dan kokarin gudu da addinin sa daga fitintunu yayi haka ne dan kokarin gudu da addinin sa daga fitintunu wannan shi ma da dauki irin ma'anar bayanin da muka yi a baya rawahu al-bukhari imam al-bukhari fitar da wannan hadisi wa an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abu hurairah yarda Allah ta tabbata a gare shi عن النبي صلى الله عليه وسلم daga annabi tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi kale yace ma ba'atha Allah nabiyan Allah madaukakin sarki bai taba turo wani annabi ba illa ra al-ghanama face sewa da wannan annabi yake kiwon dabbobi ko an fahimta ma'ana dukkanin annabawan da Allah madaukakin sarki ya turo a baya tun daga kan annabi na farko zuwa na karshe kowanne daga cikin sa yake kiwon dabbobi fa qala ashabuhu wa anta sai sabai suka tambaye manzon Allah tsira da aminci su tabbata gare shi suka ce wa anta har kai ma ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala sai annabi yace na'am hanni ni ma nayi kuntu ara'aha ala qararit li ahli makkah na kasance ina kiwon dabbobi akan wani lada ko wani ɗan kuɗi da mutanen makka suke bani ma'ana yakan yi wa mutanen makka kiwon dabbobin su wanda ya kawo dabbobin sa wancan ya kawo nasa sai a hada sai annabi ya kora su daji ya kai su mar'a wajen kiwo su ci abinci su ci abinci idan ya dawo sai su biya shi ina fata an fahimta wannan hadisi rawal bukhari malamai suka ce me yasa manzon Allah tsira da abinci su tabbata a gare shi kiwon dabbobi malamai sun faɗi kimomi da dama daga ciki suka ce Allah subhanahu wataala ya zaɓi manzon sa tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi zai dora masa wani nauyi babba inna sanulqi alayka qawlan thaqilan to tunda nauyi zai dauka mai girma ya kamata a fara me a fara gogar da shi to shine sai aka fara koya masa kiwon dabbobi dabbobi abuwa ne marasa hankali haka ne dabba ba ta da hankali ba ta da tunani to idan mutum ya san yadda zai iya kula da dabba tare da yadda dabba waccan ta nan ka koro ta wannan ta nan ka hado kansu su fada haka wani abu mai na cutarwa ya taso maka kokari ka kare su idan mutum ya iya kula da dabba kula da dan adam zai fi masa sauki ina fata an fahimta tun dan adam mai hankali ne to idan mutum ya iya kula da dabba zai iya wannan abu sannan zai koyi hakuri abinda ba shi da hankali ka iya juriya da hakuri da shi mutumin da yake da hankali shi zai fi cancanta kai me kai hakuri da shi sannan da Allah madaukakin sarki ya tashi sai ya zaba masa kiwon kananan dabbobi saboda mai kananan dabbobi sun fi nutsuwa da dan kusa da hankali saboda manyan dabbobi ina fata an fahimta sannan sun fi taushin hali da kuma mu'amala amma galibi musamman raquma yana da munanan dabi'u yana da mugun hali shi yasa galibi masu kiwon raquma suke dauko irin dabi'un abin da suke kiwo gaskiya ne galibi zaka ga masu kiwon raquma Allah ko sana da kaushin hali kaushin dabi'a saboda me dabi'ar abin da suke kiwo saboda raquma yana da mugun hali da kuka ganshi yanzu raquma in ka bata mai rai zai kullace ka sai ka saka kanka kawai zai kama ya kama bakin ka ya kama kanka da bakin sa ya tauna ko ya cije ka a kafa da sauransu to saboda annabi tsira da abinci isma ta gare shi koyi tausasawa da rifq wallayin to shi sai aka samu masa kananan dabbobi shine abin da zai kula da su da sauran hikomi da malamai suke ambata sannan abu na biyu shine Allah madaukakin sarki ya so ya nuna wa annabi tsira da abinci isma ta gare shi dogaro da kai annabi yayi kiwon dabbobi sau biyu lokacin da yake cikin kabila banu sa'ad kabila salimatu sa'adiya sukan kora dabbobi shi da yara da suke tare da shi a lokacin da suke kiwo bayan ya daga maka kuma yayi wannan kiwon da maka ambata yanzu saboda me ya koyi dogaro da kai tun yana karami ina fata an fahimta wannan shi ne na mana cewa dole kowanne ɗaya daga cikin mai tashi ya koyi yadda ake dogaro da kai ina fata an gane zaman banza ko ci ba zaman ba abu ne da yake da zai kai mutum zuwa ga abin da ake bukata ba duk abin da mutum zai yi ya rufa kansa asiri yan uwa ku tashi kai kada ka rena shi duk abin da zaka samu ka kare kanka daga roko ka je kai matakar wannan abu ba haramun bane matakar ba haramun bane ka tashi ka je kai dan babu babban wulakanci babu babban wulakanci shine ka rinka miƙa mutane hannu kana cewa su baka ba wulakanci kamar wannan Allah mutumin da yake da dabi'ar wannan hali zaka shi kansa kunyar kansa yake ji da kansa yana kunyar shiga mutane duk inda yaje da an goshi babban abin da zai fado zuciyar mutane da su wajen menene roko yazo yi saboda kai yana zuwa dan mutane suna zuwa ana saka musu fuska shi da zo sai ga an ci magani ko wace irin rayuwa ce wannan shi sa ina nasiha daga matasan mu cewa mutum ya tashi ne abin yi komai karantar sa ka tashi ka je kai ka karewa kanka wulakanci yafi Allah ya samu dace hadisi na karshe a cikin babu wannan akan samu dakata insha Allah ta'ala wa anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an karbo daga Abu Huraira daga annabi tsira da amincin Allah ya tabbata annahu qala yace min khairi ma'ashin nasi na daga cikin mafi alkhairin rayuwar mutane rajulun shine mutumin da mumsikun inana farsihi wanda yake rike da linzamin dokinsa fi sabilillahi dan ya da kalam alamar kun sarki mutumin da ya hau dokinsa ya zabara dan tafiya jihadi kenan yatiru alamatinhi wanda yake sauri sassarfa shine yatiru ba na tashi bane sauri kenan ƙara tafiya yana yin sauri alamatinhi akan bayan dokin kullama sami'a hatan aw faz'atan duk lokacin da yaji ƙara ko ni ihu na yaki inda ake mazaje sun rinsa bi ana ba ta kashi to nan zai je ya kai kansa me yake nema shahada yake nema yawwa tara alaihi yana sauri akan wannan doki na sa yabtajil qatla yana buƙatar yana neman kisa ko shi ya kashe ko shi a kashe shi ina fata bayyana idan ya kashe ya samu lada idan aka kashe shi kuma ya shahada shikenan awil mauta madhannahu ko kuma duk inda yake zaton samun mutuwa nan yake shiga yake kutsawa saboda me ya bada kansa saboda Allah madaukakin sarki to wannan shine mafi alkhair rayuwar dan adam a cikin mutane gaba daya aw rajulun ko kuma mutum nabi ko kuma mutumin da fi ghunaymatin yake a cikin wasu ɗan dabbobi ghunaymatin tazgiri ne na alganam ma'ana ɗan wasu dabbobi ɗan kadan wanda basu takara sun karya ba fi ra'asi sha'afatin min hadhihi sha'af wanda yake saman wani dutse daga cikin waɗannan duwatsu aw batani wadin min hadhihi al-awdiya ko kuma yake cikin wani wadi daga cikin waɗannan wadi duka da ake da su yuqimu salata yake ƙoƙarin tsaye da sallah wa yu'ti zakata yake ƙoƙarin bada zakka wa ya'budu rabbahu yake kuma bautawa Allah subhanahu wata'ala hatta ya'tiyahu al-yaqin hasse da mutuwa ta zo masa al-yaqin shine mutuwa Allah ya ce fa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ina fatan fahimta ka bautawa Allah barkin sarki sai yaqin ya zo maka shine fasarar da take malamai tun da kan sabai da tabe suka taba akanta daga cikin ahlus sunna wal jamaa amma fasarar cewa al-yaqin abin da ake nufi da shi shine akwai yaqini da zai zo maka ka gane cewa ka kai martabar da zaka daina bautawa Allah madaukakin sarki wannan shirme ne akwai wanda suke fassara cewa al-yaqin shine ka bautawa Allah madaukakin sarki kai usuli kenan ka kai martabar da kai bauta ta soka akan ka fa'budu rabbaka ka bautawa ubangijinka hatta ya ate ka yaqin har sai yaqini ya zo maka idan yaqini ya zo maka ka daina kun gane kuwa yau haka ake faka sai ya fassara ka bauta Allah madaukakin sarki sai yaqini ya zo maka da zarar yaqini ya zo maka sai ka daina bauta Allah madaukakin sarki kaga wannan bata ne idan da haka ne da annabi ya daina bauta kenan ba haka bane amma manzon Allah kira da abinci da tabbata a gare shi lokacin da Allah ya ce inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira lahu laka ma taqaddama min dhanbika ma ta'akhkhara Allah ya gafarta maka abin da ya gabata na zinubanka da abin da zaka yi idan ma akwai sarai zaka yi to a lokacin sai manzon Allah ya kara dagewa sai ya kara zage dantse sai ya bada ta karu ya rinka ibada har sai da kafafuwan suka rinka kumbura saboda tsayuwar dare kafar annabi ta rinka kumbura na Aisha take cewa sai Rasulullah ka sauƙaƙa wa kanka Allah subhanahu wataala ya gafarta maka zunubinka wanda kai da wanda zaka yi da an gafarta maka abinda zai fito daga bakin sai ya ce afala akun abdan shakuran shin ba na kasance bawa mai godiya ba ina fatan fahimta lokacin da yaqinin ya zo masa ya kamata ma ya daina bauta lokacin kuma ya ƙara bauta saboda abin da ake nufi da yaqini anan shine mutuwa ina fatan fahimta to mutun zai kasance a haka har sai mutuwa ta zo masa laysa minan nasi illa fi khair ba ka same shi a cikin mutane ba sai a cikin abin da yake na alkhair wannan hadisi rahu muslim imam muslim ne ya fitar da shi yatiru abinda kalmar yatiru take nufi ai yusri'u yana gaggawa kenan wa matnuhu zahruhu ai bayan dokin nasa kenan wal hay'atu abinda ke nufi da al hay'atu as-sautu lil harbi irin ƙara da ake dan yaki Allah ya samu dace ina gani anan zamu dakata tunda mun zo ƙarshen babi sati mai zuwa kuma sai mai shiga wani babi insha Allah ta'ala wannan yana cewa wai masu ilimi na taurari su mabokaye ne? To shi ilimin taurari kusan Allah madaukakin sarki ya ajiye taurari a sama kame da ya bayani saboda abubuwa guda uku. Abu na farko, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bi masabiha. Allah ya kawata saman duniya da me? Da taurari. Allah ya sanya taurari a sama domin su yi sama ado su haskaka ta. Amfanin tauraro na farko kenan. Amfanin tauraro na biyu shine saboda waja'alnaha rujuman lish-shayatin. Domin shaidanin da suke taka wani ya taka wani domin su jiyo magana sama, sai a jefe su da wannan taurarin dan su tarwa su duk gaba ɗaya su gama da su. Abu na uku domin shine shiriwa daga hanya, dan gane hanya. Allah ya ce wa alamat wa bin najmi hum yahtaduna. Da taurari suke gane hanya, ma'ana akan yi amfani da taurari domin gane hanya ko kuma gane kadawar iska a cikin ruwa don a gane inda aka nufa. Saboda haka idan aka yi amfani da taurari ta wannan hanyoyin babu matsala, amma idan aka yi amfani da su ta hanyar ta daban ba wannan ba, ta wannan kuma an shiga wani abin da ba. Saboda haka ana tsafi da taurari sosai da sosai. Ana yin tsafi da taurari sosai da sosai. Akwai matsafan da ba sa yin tsafi sai wata taurarwa ta fito. Za a ce su rana kaza, saboda taurarwa na take fitowa. Idan ta fito rana ake yin tsafi. Ina fatan fahimta. Saboda haka ana yin tsafi da taurari gaskiya. Amma duk wannan abubuwan da muka ambata su ne abinda shari'a ta ajiye cewa za a yi amfani da taurari a kansu. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada. Wanda muka kuskure Allah madaukakin sarki ya fi mana. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.